إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442, wanda ya yi daidai da tara ga watan Nuwamba shekara ta 2020 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura, Galadima Road, Angwarimi, GRA Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Ina gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha, na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Idan ba mu manta ba a jerin gwanan karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na 16, dan mun kwana a majalisi na 15 sai muka shiga cikin tana ta korona, wanda ba sa sake samun dama an dawo karatu ba, kamar yanda aka samu irin wannan dama muka dawo karatu. Fatan wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin wannan musiba, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su yi shahada, mu kuma Allah ya kama lafiya bai jarabce mu da wannan fitina ba, ya kare mu da zuriyarmu da sauran musulmi duk inda suke a doron ƙasa. Malam ya ce talqinul muhtadir, lakkanawa mutumin da ya zo gargara ta mutuwa, kalman shahada. Wannan abu ne mai mahimmanci wanda da yawa daga cikinmu mun gafala da aiwatar da shi, saboda a lokacin da mutum ya zo gargara ta mutuwa, shi sa ake so duk lokacin da mutum bayi da lafiya, wanda zai yi jinyansa ya zama mutumin kirki, ya zama mutumin da ya san addini, yana da ido, yana da wayewa a addini. Saboda dai rashin lafiya ɗayan biyu ne, ko dai ya rayu ko kuma ne ya mutu, wannan ɗayan biyun nan ne dole. In dai mutum ya fara rashin lafiya, to ɗayan biyu ne, ko dai ya rayu Allah ya ja kwanansa, bi mana nan da sauran lokaci bai mutu ba, ko kuma dalilin wannan rashin lafiyar ya zama ƙarshen ajalinsa kenan. To hikimar da ya sa shari'a take so a karantar da mutane, a wayan musu da kai, shine lokacin da mutum ya zo gargara ta mutuwa, idan mutumin kirki ne a wurin, farkon abin da zai fara yunkuri shine lakana masa kalman shahada. Amma in mutumin banza ne, daga mutum ya shiga cikin wata gargara ta mutuwa, sai fara kuka, sai fara ihu, kaga sai ruɗar da wanda suke gefe kuma zai iya ruɗar da shi mutumin da yake cikin halin gaggara. Ana son mutum ya samu nutsuwa, a kwaitar da shi alkhairi, a kwaitar da shi wato aljanna, a tsoratar da shi azabar Ubangiji, don a wannan lokacin yana da dama da zai iya mai tuba kafin rai ya kai makoshi. Don in rai ya kai makoshi ko mutum ya tuba, Allah baya karɓa. Ina fata an gane. To shi yasa yana da kyau duk lokacin da ka je ziyara a asibiti ne ko gida, kaga mutum bayi da lafiya, farkon abin da za a yi masa bayan an mai addu'a yanda shari'a ta ce a yi masa, ko abu na biyu da ake yi shi ne a kwaɗaitar da shi, gyara alaƙarsa tsakaninsa da Ubangiji, a kwaɗaitar da shi tuba tsakaninsa da Ubangiji. Laifuffukan da ya yi, Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kace ya ku bayina wanda suka yi wa kawukan su karna, kika saba wa Allah kanka ka cuta, saban Allah ka baya rage wa Allah komai kuma baya kara wa Allah komai, amma kai da kai kai ne ka saba wa Allah kuma cutar a kanka take. Saboda haka sai Allah ya ce a ga ya maka sakkai ba tsammani daga samun rahmar Ubangiji, saboda Allah yana yafa zunubi gabaki ɗayanta, matuƙar za ka tuba Allah zai yafe maka. To abinda ake so a nan shi ne ka yi gaggawa ka roki Allah ya yafe maka, saboda idan Allah ya yafe maka ka gane ka samu ni'ima babba. Inda Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lallai Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗayanta, duk yawan zunubinka ko shirka kake yi, in dai ka tuba ka cika shirɗan tuba a tace Allah zai yafe maka. Amma in tuban muzuru kake yi, Allah ya san zuciyarka sama da kai karan kanka, ni da sauran mutane ba mu san zuciyarka ba, saboda haka ba mu san abin da ka kulla ba. In ka yi wa Allah wato in kana yaudaran ƴan uwanka ne, Allah ba za ka yaudare shi ba, tunda daman ba Allah ka nufa ba kuma ba gaskiya kake yi ba, wannan tuban da kai a banza ne, ka ji illar wallahi ai na tuba gafarce ni, kaga wannan tuban da kai in dai baka cika kuma ba don Allah kai ba, Allah baya yafe maka. Ina fata an gane. Ni da kai za mu iya yaudaran juna, ka yaudari mutum shi ma ya yaudare ka, duk za a iya yi, amma Allah ba za ka yaudare shi ba, ya san abin da ke zuciyarka, ya san abin da ka ɓoye. Ina fata an gane. Saboda haka ba za ka ɓuyan masa da wani abu a zuciyarka ba. Saboda haka wajibi ne mutum ya koma inda zai sa alaƙarsa da Ubangiji ta gyaru. ‘Yan wasan nuna min in muka kwana ba talqinul muhtadir bane ma ala al-hadirina ba'da mautihi, wato ababen da yake wajibi ne waɗanda suke halacce idan mutuwa ta riske mutum, jama'a na ba'da mautihi, idan mutum ya rasu me ya kamata ni da kai mu yi, amman ji matsalan. To abin da ya kamata mutum ya yi idan ɗan uwansa ya mutu shi ne malam yake so ya karantar da mu, sai malam yake cewa shi ne wato nukta ta uku ko fakara ta 17, malam yake fa'iza qada, idan mutum musulmi ya mutu wa aslama ruha, kuma rai ya miƙa wuya zuwa ga Ubangijinsa ya tafi zuwa sama, fa alaihim iddatu ashiya, wajibi ne ga mutanen da suke wurin lokacin da aka zare ran ɗan uwansu, uba ne, uwa ce, ɗa ne, mata ce, ƙani ne, kowa ne, ko aboki ko makwabci, duk wani dai wanda yake wurin, ko da kai ma'aikaci ne, road safety ne kai, ko aka zo da mutum ya yi hatsari ko yana gargara ta mutuwa, to me ya kamata ka yi a matsayinka na musulmi? Sai malam ya ce an yughmidu 'aynayhi, abu na farko a rufe idanuwansa. Wa yad'u lahu aidan, sa'annan atake ayima wannan mutumin addu'a. Kana zare rai ba ihu za a yi ba ko shikenan baba ya tafi ko mama ta tafi ko ko mata ta ta mutu, a'a Allah ya ji kanka wani a masa addu'a atake. Me dalilin da yasa mallaka ya kawo wannan maganan? Sai ce li hadisi ummi salamata qalat, saboda hadisin ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta tace. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه من زن الله تيرا دا امينشن الله سكارت تفتا غري شي تعالى ينسا يا شغو ورن ابو سلمه مجنت كينن وقد شق بصره اذا نو سدس سن كفو سن كفو فاغمضه من زن الله يكي كده ثم قال سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي إن الروح إذا قبض تجعه البصر. للي ري إذا أتت ري ري إذا نوانا بنت أكلو لما أنا أكا زاري ري إذا زي بيش أكلو سما كم متم كركيني زا زاري شي يتفى سما كم متم بنزاني زا زاري شي نتكسا ها يسابو ده حكا. فضج ناس min ahlihi, sai mutanen gidan suka fashe da kuka. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kada ku kuskura ku yi wa kanku munanan addu'a sai addu'a ta alkhairi. Innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, dan mala'iku suna faɗin amin amin a wannan lokacin. Ubani ya basu ko ana zari rai sai ce Allah ya ji kanka baba, Allah ya gafarta maka, Allah ya sa aljanna makomanka, Allah ya baka iko amsa tambayoyin kabarin, Allah ya sa jinyan da kai ya zama ka kufara, Allah ya yafe maka, ya yi albarka a zuriyarka, ya maye gurbinka a cikin dukiyarka da iyalinka baba. Wannan kenan in matarka ne haka zaka ce. Ina fata an gane, saboda a lokacin da aka zare rai mala'iku ne bila adadin suke a wajen, kuma aikin su su a wannan amin amin duk abin da kuka ce. Wayyo mun mutu mun lalace, sai su ce amin. Asirin su ya tonu, sai su ce amin. Haka ne ko shikenan suka ga daga mutuwar mai gidan ko sati bai ba suka ga gidan ya rikice. Saboda lokacin da aka zare rai su sun ce asirin su ne ya tonu, sai suka ce ne amin. Su kuma mala'ikun duk abin da kace amin su aikin su kawai kenan, in amin amin ne su aikin su kenan, in amin amin ne ana zare rai su kuma aikin da Allah ya daura musu kenan. Abin da ku kuka ce su kuma su ce amin. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wuf ya tsida waɗannan mutanen gidan ya ce musu kada ku yi wannan, ku bar ku ji me manzo Allah ya ce. Sun maƙala, to sai manzo Allah ya ce to ga addu'a. Allahumma ighfir li abi salamata, ya Allah ka gafarta wa abu salama. Yanzu manzo Allah ya addu'a ko saboda atake aka me zare rai. Sai ya ce warfa darajatahu fil mahdiyyin, ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun mutane cikin aljanna. Wa khlufu fi aqdihi fil ghadirin, ka maye gurbinsa cikin mutanen kirki bayan tafiyarsa. Bima'ana gidansa ka maye shi da mutanen kirki, a samu wa'anda za su tsayi a gidansa kamar yadda yake da rai yake gudanar da al'amarin gidansa. Ya Allah ka samu wanda zai tsaya masa a gidansa. Waqfir lana wa lahu, ya Allah ka gafarta mana da shi karantansa. Ya rabbal alamin, ya ubangijin talakai. Wafsah lahu fi qabri, ya Allah ka faɗaɗa ƙabarinsa. Wa nawwir lahu fihi, kuma ka haskaka ƙabarinsa. Rawin hadisin wanda ya raka manzo Allah aka tafi sai ce ma tamannaitul mauta illa waqti irin, ban taɓa burin Allah ya karɓi raina ba sai a wannan lokacin. Da jini ma da ni ne a kwance, manzo Allah ke min irin wannan addu'a. Sai manzo Allah ya maka wannan addu'a, ayan gama amma yanzu matsalan. Kuma duk wannan addu'an da manzo Allah ya yi Allah ya karba kuma duk abin da manzo Allah ya roƙa masa ya samu a gidansa saboda matarsa waye aure ta manzo Allah kaga amma ya gurbi ko ba mai yabo tana da iyalai yace duk yaranta nasa ne ya rike su ayya sa mafiyayye ko kaga Allah ya mai gurbin sa ko da wanda ya fi sa alkhairi ina fata an gane kaga wannan shine abin da ake so duk lokacin da Allah ya karbi ran dan uwanka mahaifinka matarka danka ina fata an gane musamman ma idan yaron bai balaga ba saboda yaran musulmai kamar yanda yazo hadisin Anas ruwayan wato Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa yake cewa auladul muslimin alladina matu qabla albulugh tahta kafalati Ibrahim wa zawjatuhu Sara thumma yuraduna ila abaihim yawm alqiyamah yaran musulmai wanda suka rasu kafin su balaga suna karkashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara annabi Ibrahim kuwa yana sama bakwai ne yana tare da matarsa Sara suna kulawa da wa'annan yaran da suka mutu za su dinga renan su suna kulawa da su ranan tashin kiyama sai a maida maka da danka zai dawo gidanka na aljanna shine sirrin da yasa koda yaro ya mutu inda ya fito duniya sai an sa mai suna ina fata an gane kuma sai an mai yanka shine da hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi kowanne da da aka haife shi an jingina masa abin yankansa bi ma'ana an jingina abin yanka gare sa inda ya zo duniya to sawa'un ya zo da rai ko bai da rai za a yanka masa abin yanka kuma za a sa masa suna ina fata an gane saboda haka shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa duk mutumin da aka azurta shi da ɗa kuma yaron ya koma kafin kwana bakwai bai yanka mai sago ba kuma bai sa mai suna ba to zai yi wuya yaron ya cece ka ya cece sa saboda ai an jingina masa abin yankansa shi bai masa abin yanka ba wannan shine ranan tashin kiyama Allah zai ce wa wannan ɗa zo ka shiga aljanna sai Allah sai wannan ɗa ya zo kofar aljanna sai ya tsaya sai ya ce shiga sai ce shi ba zai shiga sai an zo da babansa da mamansa sai Allah ya ce ina babansa da mamansa ya ce ai ga su can an murci mala'iku su tafi da su wuta sai Allah ya ce a duba shirka ya kai su ko saban Allah sai a ce shirka wato saban Allah sai Allah ya ce to a dawo da su ya ce alfarman wa wannan da shi ne yasa ake cewa Allah ya sa ya zama kai mai ceto ga wa iyayensa to wannan iyaye kuma da mun sai dai in fasa shirka a duniya kaji illa shirka shi kuma yanzu ne fi Allah na iya yafe maka a kiyama amma ban da shirka mutum ya mutu yana shirka shikenan faufau shi da aljanna sai dai ji labari Allah ya tsare mu to saboda haka malam yace akhrajahu muslimun wa ahmad wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito sa da Imam Ahmad a cikin musnadin sa mujalladi na 6 shafi na 297 والبيهقي امام البيهقي a cikin sunan al-kubra ta sa mujalladi na 3 shafi na 334 wa ghayruhu da wannan su sun rawaito wannan hadisi kaga an samu muhalli shahid ko in mutun ya mutu a mai addu'a saboda ga manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ana zariran Abu Salma yayi ma Abu Salma addu'a kuma Allah sai ya karba saboda a wajen akwai mala'iku wanda su Allah ya ajje su ɗan amin amin ne su aikin su kawai kenan ana zare rai sai su ce amin ayyo mun mutu mun lalace amin kaza kaza amin kaza kaza amin amin shikenan ina fata an gane su ɗan amin amin ne su abu da tsaran to abu na biyu shine malam yace an yughathuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi su rufe shi su lulluɓe shi da zanin da yake rufe duka jikinsa alliki shi ga baki daya, kaga lokacin da yake kwance bai da lafiya, kaga wani ana dan sa mai bargo in lokacin sanyi ne ko in lokacin zafi ne a dan kawo sani ne sharashara ko da sauransu haka. To wannan yana gama mutuwa an rufe idan sa sai a mimmikar da hannayensa, ina fata an gani da kafafuwansa, sai a sazani sai a rufe shi. Me dalilin wannan? Kaga ba da molanka ake addini ba. Sai malam yace maka li hadith Aisha radiyallahu anha, dalilin da sai malam yayi maka wannan bayanin yace saboda hadithin nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibratin, yace allallake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi burdi hibra, da wato wani zani na hibra wanda aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi, mai kauri aka lullube shi. Kaga wato yana nuna maka in mutun ya mutu a lullube shi, kada a bar shi ana kallon fuskar sa, amma ji matsalan a lullube shi gabaki daya, sai a miƙar da kafafuwansa da hannayensa da komai nasa a lullube shi. Duk wanda yazo in ya gansa ya san ya mutu ko, sai ya masa addu'a. An kira ka wane ya mutu, kana zuwa ka gaggawansa da kuka za ka fara yi ba, ka san yadda mutane suke, wani in ya fasa ihu sai ya rike zama wanda suke wajen, an bayyana matsalan ba daidai ba ne, ba za a iya hana ka kuka ba, amma kada ka yi furuci. Ina fata an gane wanda ya saba wa dokar Allah, kuma kukan kada ya zama irin kuka na ihu, babu laifi dan ka yi hawaye an ga kana hawaye. Ina fata an gane, amma kada ka dinga ihu da kuka wayyo kamar yadda wasu suke yi, wani ma burgi ma za ka ga yaji, wani ma kibewa yake a ƙasa. Ka ga wannan ba ɗabi'a ta mutanen kirki ba ne, amma ji matsalan yawwa, a matsayinka na musulmi ya kamata ko da yaushe ka dinga kawo mutuwa a zuciya, ko yanzu ko an jima, saboda haka in ya zo ya buga ka zai taɓa ka saboda ƙauna da bege da shauki da ake wa juna ko, amma kuma sai ka bi dokar Allah. Allah ya samu dace. Malam ya ce akhrajahu shaykhani, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa fi sahihaihima, a cikin sahihul Bukhari da Muslim, wal Bayhaqi da Imam al-Bayhaqi a cikin Sunan al-Kubra mujallidi na 3 shafi na 385 wa ghayruhu. Malam ya ce da waninsu. Abu na gaba dal kenan, wa hadha fi ghairi man mata muhriman, malam ya ce amma wannan bayanin na lullube mutum, mutumin da ya mutu baya cikin aikin hajji, mutumin da ya mutu yana aikin hajji ba a lullube mai kai, za a lullube daga wuyansa ne zuwa sauran kasan jikinsa, kansa za a basa saboda har yanzu yana aikin hajji. Tun da ya mutu yana aikin hajji ko umra, yana nan yana aikin hajji, duk da gawarsa tana za a binne shi ko, to ranar tashin kiyama zai tashi da wannan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la sharika lak. Mutane sun fito daga kabari shi abin da zai dinga faki kenan, zai ci gaba da aikin hajjinsa. Ai mai kyakkyawan mai cikawa, kaga duk wanda ka ji an ce ya je umra ko ya ji aikin hajji ya mutu a wajen mahzuz, ya ji daɗi. Ina fata an gane sai ka bai kyakkyawan zato in a Makka ya rasu. Ina fata an gane, kaga addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'an annabi Ibrahim ga mutanen Makka. Ina fata an gane, in a garin Madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni zan cece shi a wurin Allah ranar tashin kiyama, ina cikin wato wanda zai je gaban Allah ya ce ina neman ceton wani saboda ya mutu a Madina. Ina fata an gane, kaga gara basa ce ko, yawwa, kaga duk wanda Allah ya karɓi ransa a wajen dole za ka yi kewa, dole za ka yi bakin ciki na ɗan uwantaka ko, amma kuma sai ka yi farin ciki on the other hand, saboda me ana masa kyakkyawan zato ya yi ne kyakkyawan cikawa. Allah ya ba mu ikon wato mutuwa a garin Madina, garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ha yawa, kuma ya ba mu kyakkyawan cikawa. amma nan yace fa amma al muhrim kaga mutumin da yake aikin haji ko umra fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu shi ba a rufe kansa ba a rufe fuskansa daga kafada zuwa kasa kai za a lullube ne dalili mana yace li hadith ibn abbas qala saboda hadithin abdullah dan abbas Allah ya kare yadda a gare sa yace بينما رجل واقف بعرفة أيا يند ونمتني ينا سيئتيل عرفة إذ وقع على عن راحلته سيقاتو دقا كان قوصة كان هوصة فوقصته سيتا تاكيش تبجيش أو قال سيتي شك راوي فأقصته سيتا kakashi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa yace igsiluhu bima'in wa sidrin ku yi masa wanka da ruwa da sidir kaga sidir yana kumfa ko an gane kun san sidir yana kumfa amma ji matsalan in an jika sidir yana kumfa وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ كُمَيْ لِكَفَنِي بِصِفَاتِي guda biyu kaman ai da shi yake amfani ko aikin haji da wanda ya rufe jikinsa da kuma wanda ya rike ya sa jabto kenan ko wa'annan su guda biyun nan da shi ko za a lullube shi a rufe nan a rufe kasa shi kenan wa fi riwayatin fi thawbihi a wata riwaya ce rigan nan wato ihramin nan da yake jikinsa ku yi masa likafani da shi wala ku hannituhu kada ku sanya masa turare a jiki ba ma mata ana musu turare ba amma shi ba a mai saboda me maniyyaci yana sa turare wanda ke aikin haji ko umra yana sa turare kaga baya sawa saboda haka har yanzu yana aikin haji wala tu tayyibuhu kada ku sanya masa tib shine turare ولا تخمروا رأسه كذا كبته كنسا ولا وجهه بل لبس كنسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الله أكبر زاء تاد شيرانا تاش قياما ينا تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك haka zai dinga faɗi ya fito daga kabarin sa abinda zai dinga faɗi kenan ko ina yaje Allahu akbar kaga wannan yayi ne kyakkyawan ne kyakkyawa saboda ki husnul khatima yayi kyakkyawan cika yana aikin alkhairi yana ibada haka zare ransa kamar mutum yake sallah ne farilla ko nafila ha kaga idan ya mutu me ke faruwa ya tafi kenan kamar ji matsalar yawa kaga wannan yana daga cikin abin da mutum musulmin kirki zai dinga buri akwai wani bawan Allah da bai da wani tijo kusan shekaru wajen goma ne yanzu da suka wuce duk lokacin da aka idar da sallah zai zauna a masallaci ba zai fita ba sai me sai rana ta hudu sai tashi yayi salatu shuruq sai ce za mu je hajji da umara haka yake cewa za mu je aikin hajji da umara inda manzo Allah ya ce za a baka ladan hajji da umara tammatan cikakkiya cikakkiya kawai sai ya tashi sai ya ce Allahu akbar sai fara sallarsa rana ya tashi yana sallah yana cikin sujjada aka zare ran sa a wannan ne mutumin kirki ko yayi kyakkyawa me kyakkyawa ana masa fatan me aljanna saboda alaman ya mutuwa irin mutuwan ƴan aljanna ina fata an gane to kaga wannan shine abin da mutum musulmi ko da yake zai dinga burin sa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu ikon tuba daga laifuffukan mu kafin ka tsare mu malam yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa fi sahihaihima a cikin sahihin su wa Abu Nu'aym da Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin fil mustakhraj a cikin mustakharaj nasa wato kafiya ta 139 zuwa 140 والبيهقي حكى إمام البيهقي أتكلم سنن الكبرى مجلدين أكو شافين أري أكو بتشسئن زوا أري أكو بتشسئن أكو سيمالن يتي وليست الزيادة عند البخاري أما قارنن بيزو وند أكفاش أتكلم باكت يتي بارواي إمام البخاري بني وأنتم لأك أنبتا سوسك رويكو أما رواي البخاري بابو النمقاري سيها أبنجبا مالن يتي أن يعجلوا بتجهيزه أي ققاوا وجن تتلن أبنجزا أي أبني والنمتم وإخراجه إذا بان موته دقوما فتدشي بغا إندا ya mutu inda ya tabbata cewa ya wane ya mutu ai gaggawa a fitar da shi saboda kai shi ina makwancin sa kana zari ransa yanzu fa Allah Allah yake akai shi ina aljanna shine ne dan aljanna ne saboda me sai kun kai shi kabari zai fara jin dividends din abubuwan da yake a duniya saboda haka ne a lokacin za ku je na cewa qaddimuni qaddimuni ku yi gaggawa ku kai ni shi za mu zalla shi ai gaggawa a kai shi in kuma mutumin banza ne za ku je na cewa ya wailaha aina tazabuna biha ya kai cansa ina za a kai shi lokacin da ake daukar sa yana cewa ina za a kai shi saboda dukkan mu nan kowa na da gida biyu ne daya a wuta ya aljanna to in mutum zai mutu in mutumin kirki ne sai an fara nuna mai gidansa na wuta sai ya ce ga gidanka na wuta da kaza da kaza da kai da shi kai daga makomarka amma tunda yanzu kaza da kaza da kaza kai ga gidanka aljanna sai a nuna mai yana ganin haka sai yayi kwadayin ma a zare ran ina ba ta an gane fa yuhibbu liqa Allah a lokacin sai yayi kwadayin ya hadu da Allah fa yuhibbu Allah liqa'ahu sai Allah yayi kwadayin response shi ma in kuma kafiri ne ko kuma mutumin banza sai an fara nuna masa na aljanna kaza da kaza kai daga gidanka amma tunda yanzu kaza da kaza kai sai a ce ga gidanka fa yakrahu liqa Allah sai ki ya kiyamaci mutuwar fa yakrahu Allah liqa'ahu shi ma sai Allah ya kiyamaci haduwa da wannan mutum ku shine a lokacin zaka je na cewa ina za a kai shi ina za a kai shi ina za a kai shi saboda ya san wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ya san in ya shiga kabari bala'in da zai tadda sai yafi bala'in cire ran sannan kuma in kiyama ta tsayu bala'in da zai tadda a kiyama sai yafi bala'in da ya tadda a kabari to shi sa hankalinsa duk a tashe ki Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon tuba malan yace li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an dalilan hadisin abu huraira Allah ya kara yadda a gare ka wanda wato abu huraira ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya ce asri'u bil janazati ku yi gaggawa wajen kaddawa kaga yau wannan hadisin ya ci karo da aikin da mu muke yi yau idan mutum ya mutu sai ka ji ana jiran wani sai wani ya zo ko wane ya zo wane ya zo wane ya zo wane ya zo wannan nan ba abin da zai kara ma ba abin da zai rage ma bal sai dai ma ya rage maka wani abu saboda jinkirin nan dan aljanna ne kaga jinkirin nan yana tutar da shi dan ya damu akai shi amman ji matsalan shi sa manzo Allah ce ku yi gaggawa ku kai shi gara kai wasiya tun kana da rai in ka mutu wanda suke nan su halaci gawanka wanda ba sa nan kada a jinkiri a ce sai wane ya zo sannan za a tafi da ni bi maza ku kai ni kai wasiya kai gaya wa ƴaƴanka ka gaya wa matanka kuma ka gaya wa ƴan uwanka na jini kowaye duk inda yake in yi maka addu'a zai kai gare ka dan wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi sai ka ga mutum ya mutu sai bayan awa 10 sannan a zo a ce za a bari shi kaga wannan an cutar da shi ina fata an gane manzo Allah ce in kuma sharri ne kun ajje shari a gidanku to banne ba tin yamba ko kafan baya shi kun cutar da shi yana jin haushin ku in kuma sharri ne kun ji ku sharri a gidanku to wanne ina fata an gane to gara ku yi gaggawa kaga in sharrin ne ma Allah Allah waya
kun tafi da shi kun rabu amma yanzu matsalan in kuma alkhairin ne kaga kun cutar da shi jinkirin nan da kuka sa masa amma yanzu matsalan ku saboda haka wajibi ne mutun yayi wasiya in na mutu duk wanda yake nan a cikin ƴaƴana ko ƴan uwana ai janaiza da shi wanda baya nan duk inda yake addu'ansa nake bukata bana bukata a ce sai nazo ba abin nan din shi wannan shine kaida amma yanzu matsalan wannan shine kaida wanda addinin musulunci gabada saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace asri'u bil janazati ku yi gaggawa da wato gawa wajen kaita saboda haka shi sa zaka ga an rike ana sauri amma kaga mu duk sa'anin abin da muke yi yau an rike an dauki gawa sauri ake yi saboda ayi sauri gaggawa akan shi ina makwancin sa to mu kuwa yanzu fa kaga ba irin wannan muke yi ba to kaga amfanin karatu mu gane inda muke da kurakurai dan mu me dan mu gyara wannan abun fa ibada ce kuma wannan ibadar zaka samu ladan sai ka bi dokar Allah da manzon sa in baka bi ba baka da ladan sisi ina fata an gane gara ka bi dan ka samu lada malam yace al hadith wannan hadisin kenan wa sayati bi tamamihi fil fasli malam yace hadisin zai zo ce a fasali na 47 a gaba shi sa sai ta kaita anan wannan dugo guda uku nan da ya kawo alamar cewa akwai ragowar bayani a ka'ida na bincike kenan ko sai ya rufe shi da wato alamatar tansis alama ta quotation cewa akwai ragowar magana sakon da yake so ya nuna maka bukatar shiga bayanin shine ayi gaggawan kai gawa idan mutum ya mutu ina fata an gane kowa yayi wasiya ina fata an gane in ya mutu ayi gaggawa a kaisa wani dan uwanka ina fata an gane dan yazo ya ganka karshen ta kuka zai yi ya jawo maka ma jangon ina fata an gane ya jawo mana jangon saboda ne manzo Allah ce innal mayyita la yu'azzabu bi ba'di buka'i ahlihi alayhi lalle mamaci ana iya azabtar da shi da sashen kukan da ɗan uwansa za su yi masa akwai matsala ko babu kaga akwai ko to kaga gara sai wasiya dan wani ma in yazo ba abin da zai dinga sai zai dinga kuka wayyo wani ya tafi shikenan fa iya abin da zai yi addu'a ake yi to duk inda yake in yi maka addu'a addu'ansa zai kai gare ka gara ka sabawa kanka wannan kada ka ce ai yanzu da saurana ni matashi ne ko mutuwa ba ta san da wannan ba tana zuwa kowane lokaci ne fal mautu ya'ti baghatatan wal qabr sunduqul amal kamar yadda wani mawaki yake cewa mutuwa yana zuwa kai tsaye kuma kabari shine akwatin ayyuka duk abin da kai kabari shine akwatin ka Allah ya sa mu dace malam yace wa fil babi hadithani akharani asrahu min hadha a cikin wannan babin akwai hadisai guda biyu wanda suka fi fitowa fili fiye da wannan hadisin da na kawo maka sai malam yace walakinnahuma sai ke wa'annan hadisan guda biyu da'ifani hadisai ne masu rauni lidhalika a'radna anhuma malam yace sai na kauda kai daga kansu zan kawo su ba tunda akwai ingantacce kaga bana bukatar kawo ne mai rauni wannan ingantaccen ya wadatar tunda dai akwai sako a ciki sai ce amma alhadithul awwal فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه يتي حديثي نفركو شيني حديث عبد الله بن عمر جنجنا شي زوا ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma lafazin sa idha mata ahadukum sai zo da zarfu zamanin jumla ce shartiya duk lokacin da ɗayan ku ya mutu fala tahbisuhu kada ku jinkirtar da shi a gida a ce sai wani ya zo wani na can wani duniya a ce sai ya zo wani ma na can wani duniya sai ya zo wani ma kaza duk ana yi da malamai ana yi da ɗalibai ana yi da mawadata ana yi da talakawan ma duk ana yi duk wa walidu wa ma walada ne kowa na yi an bar shi matsalan kowa na yin wannan kuskuren wa asri'u bihi ila qabri ku yi gaggawa da shi ku kashe kabarinsa وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة
amma a karanta a wurin kansa farkon suratul baqara ayoyi biyar din nan na farko ko a karanta shi wa inda ijlaihi amma a wurin kafansa bi khatimatiha a karanta amanar rasulu karshen hadisi kenan amma da mamalan ya maka shimfida ya ce daman hadisin me bai inganta ba amma yanzu matsalan na daman ba a karanta amma mamaci me qur'ani ba a karanta ce abin da yasa ban kawo maka wannan hadisin ba amma gashi nan in case in wani zai zo ya kafa maka hujja da shi to hadisin bai inganta ba dan ba abota sawa Allah da ne hadisi dhaifi sai yace akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi fil mu'jam al-kabir a cikin mu'jam al-kabir nata mujalladi na 3 shafi na 208 kuma ya zo a mujalladi na 2 imalan yace wal khallal imam al khallal ya fitar da shi fi al qira'atu 'inda al qubur a cikin wani littafi nasa da ya sa masa suna al qira'atu 'inda al qubur kan ta qur'ani a makabarta ne hukuncin sa haramun ne dan manzo Allah ya hana la taj'alu buyutakum qubura waqra'u fihi surat al baqara fa inna ash shaytana yanfiru min bayt alladhi tuqra'u fihi surat al baqara takku maida gidajenku makabarta makabarta ba abi kenan karatun qur'ani ku karanta qur'ani surat al-baqara a cikin gidajenku saboda makabarta ba a karanta qur'ani abi akwai ake yi saboda haka wanda kake ji ana cewa fatiha ko karanta kul wallahu qafa uku uku kafin a gama sha dai dai ake cewa ko yana cewa sai ka ji an ce maka me falaki da nashi sha daidai sai a ce ba ayatul kursiyu sha daidai amanar rasulu sha daidai yana fadi ba sai kuma kaji an kara yabto wani sannan kuma a ce a karanta masa sayyat at-tahiyatu zuwa salihina eh zuwa bakin salihina eh sai a ce ma to muna tawassuli Allah ya kai masa ladan ina ba irin wannan Allah ke yi karba ba addu'a kawai aka ce kai masa Allah ka ji kanwani Allah ka yabe masa Allah ka gafarta masa Allah ka ba shi ikon amsa tambayoyin nan ko da Hausa kai kafu da wanda yayi wancan saboda shi wancan yayi abin da ba a sa shi ba kai kuma kai abin da aka saka amma yanzu matsalan Allah ya samu dace shine sai malam yace min tariqi Yahya bin Abdullah bin Dhahhak al-Babuluti yace ta hanyar Yahya bin Abdullah bin Dhahhak al-Babuluti yace haddathana Ayyub bin Nuhayk al-Halabi az-Zuhri مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال سمعت بن عمر قال وذكره سيأم في حديث قلت ما لن يتي سينتي وهذا سند ضعيف جدا من إسناد ميرونين مقرأ وله إلا تاني ينادى إلو ليب الهديو سمود الوكتي سيمت آية أنا إن الله يكيمو mako na gaba sai mu tashi daga wannan duka insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk